batun cunkoso a gidajen yarin Najeriya ba sabon abu bane, to sai dai kuma girka sabar gwamnati ya sa ta dauki matakan zagayawa domin ganin halin da fursunoni da kuma gidajen yarin kasar ke ciki. Kuma wannan ne mako ya sa tawagar ministan harkokin cikin gida General Abdulrahman Dambazau zagayawa jihohin Najeriya. Kuma yayin wannan ziyara na tawagar ministan, wanda ma ta kunshi babban sufetan yan sandan Najeriya da kontrolan gidajen yari da na hukumar shige da fice da na civil defense, tawagar ta matsaya ci gidajen yari, inda ministan ya bayyana aniyar gwamnati na inganta gidajen yari. General Abdulrahman Dambazau, wanda ya ce sun zo jihar Adamawa domin duba gidajen yari, sassauran yan gudun hijira, ya ce dole ne a haɗa hannu domin tallafawa yan gidajen yarin. Inda koye bayanin cewa
al'amari ne wanda ba za mu bari ba, dole a gyara wannan gyara insha Allah. To ba bane da ya kamata a ci gaba da shi, saboda kamar yadda nace mutum ne yayi laifin da in an hukunta shi watakila a bashi wata shida, amma shekara 10 yana jira a hukunta shi, watakila ma bai laifin ba, watakila yayi, Allah ka tsaye sani sai an bincika.
To kowace matsala ke ta azarcin ko su a gidajen yari. Barista Ibrahim Muktar wani lauya ne a Najeriya.
Kurkukun nan yadda yake a wancan zamanin lokacin sarauta har gobe aka yake a yanzu, kuma mutane na ƙara yawa, ci gaba na ƙaruwa, kuma laifuka suna hawa. To kamata a ce yadda ake tanajin ci gaban su titina kuma asibitoci da sauransu, haka shi ma kurkukun sai a ringa tunanin cewa mutane sun ƙara yawa.
Su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ke bibiyan halin da gidajen yarin ƙasar ke ciki na faganin laifin alƙalai da kuma lauyoyi, wanda su ma suna da nasu kaso a wannan matsalar. Kamar yadda Alhaji Musa Jika na kungiyar Amnesty Safal Group ke cewa,
akan alƙalai da kuma lauyoyi, domin na farko akwai shari'an da za a ɗauka a kai ma majistiri, wanda yake kuma majistiri kuma ba huruminta bane, kamar abin da ya shafi fyaɗe da kuma fashi da makami da kuma kisan kai. To amma sai kaga sun karɓi wannan magana, sun kai mutum kurkuku sun aje shi, wanda yake kai ba za ka ce ga ranar da za a yanke mashi hukunci ba. Na biyu kuma lauyoyi su ma suna taimaka ga wurin cunkoso a gidajen yari, saboda yawan ɗage-ɗagen shari'un da suke yi. So saboda haka kaga wajibi ne a nan sai an sake garan bawul, an kuma kalli kowanne ya tsaya a hurumunsa, su majistri su tsaya a matsayinsu, domin suna da iyakan shari'un da aka ce su karɓa, ko kuma irin shari'an da aka ce su karɓa. To amma shari'un da suke karɓa ya fi ƙarfinsu, dole sai an koma high court. Kaga kaman abin da ya shafi fyaɗe da abin da ya shafi kisa da abin da ya shafi fashi da makami, duk wani abu ne wanda yake ya shafi high court. To amma sai kaga majistri sun karɓi wannan cases din. Sannan kuma sai in ka dawo sai ka kalli su kansu kuma lauyoyin da ya kamata su kare muradin al'umma da kuma muradin waɗanda ake zargi, su nunar da cewa wannan shari'a ba na majistri bane, na high court ne. Sai kaga kuma ba ai haka ba. So saboda haka akwai abubuwa da dama wanda yake mu muna kallon cewa ya kamata lallai lallai alƙalai su dawo su tabbatar da gaskiya da adalci akan shari'un da suke yi, saboda akwai abubuwa da dama wanda yake suna kaucewa, ba sa tabbatar da shi a hukunce, sai dai kawai a ɗauki mutum a je a aje shi a kurkuku.
Kawo yanzu dai ɗauraro da dama ne ma ke zaune suna jiran hukunci a gidajen yari da dama a Najeriya, lamarin da ke ma zama babban matsala ga tabbatar da adalci da kuma ci gaban shari'a. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.